na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika zai iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da zantawa kan kalubale da ake samu na samar da wutar lantarki a Najeriya da hakan ke dakushe nasarar kananan sana'o'i a jamhuriyar Niger mutanen sun shiga muhawara akan jawabin sabon shugaban kasar Mohamed Bazoum a yayin da yake jiran tantancewar majalisar dokoki ta nada sabon firan minista muna da shirin zauren matasa na VOA da sharhin jaridun Najeriya zamu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka farko ga labaran duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe Ministan harkokin wajen Jordan ya faɗa jiya Lahadi cewa sanya nasarar tarwa tsawon shiri da ake zargin tsohon yariman masarautar Jordan da kitsawa na yiwa gwamnati zagon ƙasa Ayman Safadi ya shaida wa manema labarai cewa yarima Hamza kanin sarki Abdullah na biyu ya haɗa kai da wasu ƙungiyoyin ƙasashen waje a wata makarƙashiya da za ta tayar da zaune tsaye a ƙasar Safadi wanda yake rike da mukamin mataimakin Prime Minister bai bayyana ainihin waɗanne ƙasashe ne suke da hannu dumu-dumu da ake zargi da kulla wannan makirci ba an samu rarrabo kawuna iyalan masarauta a ranar Asabar da daddare a lokacin da Hamza ya sanar da ba zai iya fita daga gidansa ba kuma kafofin yaɗa labaran ƙasar sun rawaito cewa an tsare manyan jami'ai a wani bincike da jami'an tsaro suke yi Hamza ya tura wani faifan bidiyo da aka nada zuwa ga kafar yaɗa labarai ta BBC yana cewa an hana shi yin magana kuma ya ciccike hukumomin kasar yana cewa kasar ta zama matattarar cin hanci da rashawa nuna son kai da kuma rashin iya shugabanci. A jiya Lahadi ministan lafiya na India ya ce an samu sabbin waɗanda suka kamu da coronavirus sama da 93,000 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Wanda shi ne adadi mafi yawa a rana ɗaya a ƙasar da ke kudancin yankin Asiya. Mumbai wacce ita ce babbar cibiyar hada-hadar kuɗaɗe ta India kuma babban birnin jihar Maharashtra. Yanzu haka tana ƙarƙashin tsauraran dokokin kulle. Jihar Maharashtra ita ce take da rabin sabbin waɗanda suka kamu da ƙwayar cutar a ƙasar. Minista a gwamnatin jihar Nawab Malik ya faɗa wa manema labarai cewa dokar hana fita ta dare da aka saka za ta fara aiki yau Litinin ɗin nan daga karfe 8 na dare zuwa 7 na safe a gogon yankin. Manyan shaguna da gidajen sinima da gidajen abinci da na barasa za su fara rufewa yau Litinin da yamma sannan za a rufe ko ina gaba ɗaya a ƙarshen mako. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi an ci gaba da zanga-zangar nuna adawa da mulkin soja a Myanmar, inda yawancin masu zanga-zangar suka yi amfani da kwai na Easter don ya taimaka wa yunkurinsu. Kwayoyin masu ɗauke da taken kamar juyin juya hali da dole ne mai nasara da kuma zane-zane na 'yan yatsu uku. Masu zanga-zangar sun ɗaga su a duk faɗin ƙasar jiya Lahadi a ranar hutun bikin Kiristoci na Easter. Masu zanga-zanga sun fara fitowa kan titina bayan da sojoji suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu, inda aka kame hambararriyar shugaba Aung San Suu Kyi da shugaba Win Myint da kuma wasu shugabannin gwamnati. A cikin watanni biyu da suka gabata an kashe ɗaruruwan mutane a mummunar rikicin zanga-zangar tashin hankali a cewar kafofin yaɗa labarai. Yana da hukumar kula da bala'o'i ta ƙasar Indonesia wato BNPB ta ce ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa daga ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya yi sanadin kashe mutane 41 kana ya raba dubbai da mahallansa a gabashin ƙasar Indonesia yayin da mutane da dama suka ɓata. Kakakin hukumar BNPB Rajitia Jati ya ce laka daga tsaunuka da ke kewaye ta afka kusan gidaje 50 a ƙauyen Lamanele jim kaɗan bayan tsakiyar daren ranar Asabar da ta gabata. Ƙauyen yana tsibirin Flores a lardin East Nusa Tenggara. Raditya ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa lakar ta mamaye gidaje da dama a ƙauyen Lamanele sannan ambaliyar ruwan ta share gidajen mazauna yankin da dama. Raditya ya ce ana sa ran mummunan yanayin zai ci gaba a cikin wannan makon. 'Yan sanda a Burtaniya sun faɗa jiya Lahadi cewa an kama mutum 107 a London a lokacin zanga-zangar adawa da shirin gwamnati na ƙarawa 'yan sanda ƙarfi. Dubban mutane ne suka yi tattaki a ƙauyuka da birane a faɗin ƙasar a ranar Asabar don nuna rashin amincewar dokar 'yan sanda da laifuka da yanke hukunci da kuma ƙudurin kotuna wanda suka yi watsi da dokokin coronavirus. 'Yan sandan sun ce yawancin zanga-zangar da aka yi wa lakabi da Kill the Bill an yi ta ne cikin lumana kuma yawancin waɗanda suka yi sun ba da tazara tsakaninsu. 'Yan sandan sun ce wasu mutane 'yan kaɗan sun yi niyyar tayar da hankali kuma waɗanda aka kama ana zargin su da aikata laifuka ciki har da tayar da hankali da cin zarafin 'yan sanda da kuma karya dokokin coronavirus. Rundunar 'yan sandan ta ce jami'an ta 10 sun ji rauni amma kuma mafi yawan raunukan ba wasu manya ba ne. Falsar dokokin Kosova ta naɗa wata farfesa a fannin shari'a kuma ita takarar jam'iyyar mai mulki ta Beth Bendoshe a matsayin shugabar ƙasa biyo bayan zaben watan Fabrairu da ya gabata. Bijosa Usmani ta karbi iko a matsayin mukaddashiyar shugabar ƙasar Kosova a watan Nuwamba bara a lokacin da wanda ta gada hashin tashi ya yi murabus gabanin shari'ar aikata laifukan yaƙi da ake masa. Wadin Usmani na farko ya ƙare ne lokacin da sabuwar gwamnatin Albin Kurt shugaban jam'iyyar Beth Bendoshe ya kama aiki bayan zaben 14 ga watan Fabrairu. A jiya Lahadi, majalisar dokokin mai kujeru 120 ta kada ƙuri'ar amincewa da naɗa Usmani a matsayin shugabar ƙasa da ƙuri'u 71.
Yanzu za mu shiga ba mai rahotanni. Har yanzu samar da wadataccen wutar lantarki babban kalubale ne a Najeriya duk da alƙawarin da gwamnatoci ke yi na wadatar da wutar. Abin da ya dau hankali a bara shine tabbacin da ministan lantarki Salim Maman ya bayar na cewa ba a fara ko sha da filin aikin samar da wuta na tsaunin Manbila ba. Tsohon jakadan Najeriya a Saudiya Isa Dodo ya faɗa abin da yake ganin zai zama mafita a wannan bangare don samar da ayyukan yi da inganta tsaro.
Babban muhimmin abu da za a yi shine a kawo wuta Najeriya
daga ina
madalla wutar da ke akwai yanzu bata ishi Najeriya ba, bata isa a kawo masana'antu ba. Babban muhimmin abin da ya kamata a yi kowane jiha a kawo 30 megawatts, sai a hada kawai ba a wangani da su a komi sai masana'antu. Kowace jiha tana da 30 megawatts ya ishi ta kawo masana'antu, ta zo ta kawo masana'antu a jiharta na abubuwan da bamu shi a Najeriya. Wannan abun in an yi ba za mu ƙara aikawa da kuɗinmu waje a kawo kayayyaki ba, ɗaya kenan. Na biyu kuma mun samu cewa duk yaranmu da suka hita makaranta da sauran mutane da ba su da aiki ga masana'antu an buɗe za su je su yi aiki. Ka samu abu biyu kenan maimakon ɗaya. Ka samu wuta a Najeriya, ka samu inda ma'aikata za su je su yi aiki, industries wanda ba za a ƙarin waɗansu. Ina fata gwamnatin mu ta daina cewa a soyo kayayyaki a kawo Najeriya. A'a, duk inda za a je a soyo kayan a ce wannan ƙasa ta zo ta kafa mu masana'antu. A'a, ga solar system ta hasken rana da ta abin iska a kawo su. Ga kuɗi yanzu aka zo aka ce wai za a gyara matatan Port Harcourt. Za a kashe $1.5 billion na dala, wanda ya yi daidai da $1.580 billion da wani abu ko da 70 da wani abu na naira. Idan ka ɗauki $17 billion za ka samu 30 megawatts a kowane state. In ka raba 17 da cikin 500 da abin za ka samu kowane state ya samu wannan 30 megawatts. Ga mafi mancin abin da ya kamata a tashi wai a ba da wata matata da ta shekara wajen 30 wai a ce za a gyara ta. Ga yara miliyoyi ba su da aiki, ga mutane miliyoyi ba su da aiki. A ɗauki waɗannan kuɗin waɗanda za a ciwo bashi da su a yi mamu wuta a kawo masana'antu a tura yaro su yi aiki da sauran jama'a marasa aiki.
Tsohon jakadan Najeriya a Saudiya Muhammad Isa Dodo a zantawar mu da shi. A jamhuriyar Nijar mutane na tattaunawa kan alƙawaran da jawabin sabon shugaban ƙasar Muhammad Bazoum ta bangaren samar da ilimi da bunƙasa tattalin arziki. Wannan na zuwa daidai lokacin da ake jiran tantance sabon firayim minista daga majalisar dokokin ƙasar. Daga birnin Kwanni ga rahoton rahoton Haruna Mamman Bako.
Ta la'akari da cewa kashi 25 cikin 100 ne na 'yan makaranta maza da mata kawai ke tsallakewa daga college zuwa sakandare. Jafaru Sarkin Shanu memba ne a kungiyar uwayen dalibai Kujes ta gundumar birnin Kwanni yana cewa sun yi na'am.
Domin cikin diskur din shi ina ganin so uku yana komowa bisa ga hanya bagar ilimi. To kuma ba abin mamaki bane paske malami ne da makaranta kuma ko malamai ba irin wanga malamai ba yan wuya ba malaman gaba ko malamai ne waɗanda lokacin da suka shiga malamci lokacin da malamci yake da daraja ne to kuma Allah da iko ne ina ganin Allah yayi maka sa arziki da samu irin su mun muna son lokacin da za a shiga cikin al'amari a komo cikin kungiyoyi na uwayen yara a tambaye su irin matsalolin da suka gani me yake kawo tankartar naki ga ta ilimi na yara ba wani ministry wanda zai zauna can da wasu direktorin shon da zauna can su gane wannan abu sai an komo ga al'umma an tambaye su anya rapport na kirki an zo an kai mai ya gane ga matsaloli muna roko gare shi duk lokacin da ya tashi wannan aikin yayi kokari ya tuntubi ya sa uwayen yara gaba su bada labarin abin da ke faruwa da yasa ilimin yara ya tabarbare cikin Niger
a nasu bangaren yan kasuwa suna cewa shugaban kasar ya kamata ya sake duba yanayin bada kasuwa ta gwamnati kasancewa game kai ne ake yi da wadansu yan siyasa ko manyan ma'aikatan gwamnatin domin bayar da kasuwa ga waɗanda ba su cancanta a ba su kasuwar ba amma su da suka cika ka'idodi sai a bar su da takardun iska
ina Alhaji Ibrahim dan inna president na yan kasuwa departmental birnin Kwanni baki daya yanzu kasuwa ta fuskar gwamnati mu mun dade raben mu da ita sai dai mu dibri iri namu tunda ana ba da kwangila kwangila tan sai masu hannu da shuni ake ba duk wani karamin dan kasuwa bai ganin wannan kuma abu ya zama na siyasa kowa nashi yake son ya arzuta muna son canji kada ai irin wannan yabe da mu da muna da takarrun mu na yan kasuwa ya kamata duk abin da za a yi na kasuwanci ai a tab da ko kuma a kire mu a ce ga kasuwancin da za a abin da gwamnati ga so gare ni kuka ce suna son kaza mu muka san abin da za mu faɗa lokacin sai ni kunce suna abin da aka wato yan kasuwa in za a sayi gero wallahi sai an tare president na yan kasuwa to gwamnati yana son gero kan jika kaza ku duba ku gani wa ke iyawa duk wanda ga iya sai a ce to shi to a bashi tuwan kaza har a samu ƙari
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga Abuja a dakaci wannan sako na musamman daga Washington
Shekara daya kenan da barkewa annobar coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki
ni ban yadda da wannan rigakafin ba saboda ita corona ma kanta ni ban yadda da ita ba
sashen Hausa na muryar Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen muryar Amurka a yankunan ku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu Muryar Amurka duniya a tafin hannunku
madalla ga Nasiru Adamu Alhikaya da shirin mu na gaba
Zauren matasa.
Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na BOA. Dake tafo abubuwan da ke cewa matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane.
Sabon shirin zauren matasa matashi Ibrahim SD Kusuba Zaria zai ci gaba da bayani kan tararrajin matafiyi daga Abuja zuwa yankunan arewa maso yammacin Najeriya yankin da yafi kowanne yawan jama'a mai jihohi bakwai ku kasance da mu a shirin mallakar matasa na VOA
Hakikanin gaskiya wannan hanya har yanzu muna fuskantar kalubale wannan hanya daga Abuja zuwa Zaria har zuwa Kano idan har zaka tashi daga Abuja kace zaka je Zaria to hakikanin gaskiya sai kai ta'addu'o'i kila ma ka sa mutane su ma sun taya ka da addu'a domin kalubale na barazanan tsaro a wannan yanki namu musamman kuma idan muke la'akari abun takeicin da za ka ga cewa dai matasan mu dai su ne suke ta wannan abubuwa idan ka wuce za ka ga cewa wannan hanyar ana wayan fashi yan garkuwa da mutanen nan sun tara motan haya sun tsayi da mutane sun kada mutane gaba ɗaya cikin daji wani lokaci har direban ma bai tsira ba can kuma wancan hannun za a ga cewa mutane suna tafiya lafiya da to idan ka yi la'akari da wannan za a ga cewa gaskiya ni inda na fahimci abin akwai jahilci sosai a wajen wannan al'amura to wani shehin malami da muka ga ya fara zaburar da mutane wajen shiga wa'annan dazuka yin musu wa'azi da faɗakarwa da a ce sauran malaman mu su ma za su yi kokari wajen zaburar da mutane
Dr.
Ahmad Mahmud Guni gaskiya hakikanin gaskiya yayi abin ayaba mishi domin hakikanin gaskiya ya yi jawabi da wa'annan mutane kuma sun kawo koke-kokensu duk da dai wa'annan koke-kokensu bai kamata a ce an duba su a ce shi ne zai sa su wannan dalili da zai sa su kashe su kama mutum su yanka shi ba tare da wani dalili ba yana da kyau a ce su ma malamanmu sun yi kokari sun zaburar da matasanmu wajen tashi neman ilimi sannan kuma su ma gwamnati da taimakon da za su yi wajen samar mu matasa aikin yi sannan su ma iyaye yana da kyau a ce an ce tun daga danye ake tankwara shi yana da kyau tun lokacin da ka haifi yaranka ya zamto cewa ka ba su tarbiyyar da ya kamata wajen dauke dawainiyansu wajen kai su makaranta sannan kuma kada ka tsaya akan karatu kawai ya zamto cewa su ma ka sa su a harkan nema ba dole ya zamto cewa wai iya idan sun yi karatu shikenan ba a'a ni ma sana'a irin wannan na duk cikan mu nan kowa da sana'an shi na hannu idan har kana da wurin da zaka je idan ka tashi daga makaranta zaka je wajen sana'an ka ko koyan sana'a insha Allah wannan abun zai kaudar ma da ido wajen shiga irin wayannan kungiyoyi na ta'addanci da karshe muna addu'an Allah ya wanzar mana da zaman lafiya a kasar mu Najeriya baki daya nagode
yawa to says then NTA kefi yana ɗaya daga shugabannin wannan kungiya ta ma'abuta kafafen labaru inda kake jiran nasarawa nan ma mun ji labari don kwanaki ma akwai lokacin da masu satar mutane suka je suka yi sanadiyar mutuwar shugaban jam'iyyar ABC na jihar na jin a ci lafiyan bari-bari ma suka je har gidansa jihar ita ma tana cikin yankuna da ake samun matsaloli na tsaro me yake faruwa ne a jihar Nasarawa
assalamu alaikum rahmatullah abubuwan da suke tafiya a bangaren tsaro misali a jihar Nasarawa inda nake da zama a yanzu to kusan gaskiya abubuwan suna da fadi saboda na farko dai za ka ga cewa ita wannan jiha kusan zan ce a da yan shekarun da suka wuce ba ta daga cikin wa'anda ake samun matsaloli irin wa'annan na tsaro to amma yanzu katsamce gashi mun ji labari gwamna da bakinsa ya fito yana cewa yan Boko Haram sun shigo mishi jiha to abin da yake ba mu mamaki shine akwai jami'an tsaron da ake jirgiya kan iyakokin jihohi kan iyakokin kasa da kasa to ya ake yi wai su wa'annan ba ta gari suke tsallakewa kuma mutanen nan suna tafiya ne ba wai suna tafiya a kasa ko wani a'a za su zo da motoci da mashina kuma su biyo kan hanya su shigo cikin gari su zo su yi abin da suke so su fita ina su wa'annan jami'an tsaron suke me yayi aikin su me yasa aka ajiye su akan iyakoki wannan kenan sannan kuma ita gwamnati da ta fito tana maganar cewa wa'annan mutane sun shigo asalin jihar Nasarawa to menene wannan irin mataki ta dauka akan su wanda har kwana-kwanan nan masu wa'annan mutane sun yi ba ta kashi da sojoji kusan sojoji 3 zuwa 4 wannan barak na 777 na kifi wanda suka kashe wa'annan sojoji to kaga wannan ba karamin abin takeici bane a ce a irin wannan mulki na farar hula wanda muke ganin cewa mulki ne wanda ake ba ake kare rayukan al'umma ake ba kowa dama yayi abin da ya ga dama wanda dai bai keta shari'a ba to amma sai gashi ana kashe al'umma ba ji ba gani ita wannan gwamnati da wa'annan talaka suka zabe ta tayi buris ko dan ba ƴaƴan su ake kashewa bane to shine ba mu san meye ne yasa wannan al'amari yake kasancewa asalin jihar mu ko kuma ce wannan jiha ta Nasara da kuma yankunan da zai sauran jihohin da irin wannan tashin hankalin suke faruwa a gaskiya shugabanni akwai babban aiki a gare ku wannan babban kalubale ne wanda ku kuka dauki alƙawarin za ku kare rayukan jama'a ku kare dukiyoyin su sannan za ku ba su haƙin da ya kamata duk lokacin da kuka tashi zuwa neman kuɗin su a lokacin ne kuke zuwa ku ce za mu muku kaza za ku dau alƙawarurkan da a ƙarshe kuma idan kuka hawo wannan kulera za a zo ba ma za ka gan su ba ballantana kai maganar ina ka kwana dangane da wannan alƙawari gaskiya wannan abin takeici ne abin bakin ciki ne muna tirda Allah wadai da irin wannan matakai tare da shugabanni suke dauka musamman abubuwan da suke faruwa na kashe bayan Allah talakawa a wannan kasa ta mu Najeriya a sauran kasashe gaskiya ba haka abin yake ba saboda haka ba ma jin dadin irin wannan a da hadarin shugabanni zasu tashi tsaye domin ganin sun kawo karshen wannan lamari saboda alƙawari ne ko da sun mutu in dai ba su kai ba to Allah ya tambaye su
ko shirme wanki da guga kusan kwanaki ta yi magana abin da ya faru ina jin a yankin ku kaje sauni kai ma dai wani kauye da ka bada labari cewa sun yi yunkuri har suka gama da wasu yan ta'adda da suka shigo amma ba a ba su kariya ba wani yan ta'addan suka dawo kuma suka sake ta'addanci a garin a nan kaza
al'amarin da ke faruwa a jihata ta Katsina a karamar hukumar Faskari al'amari ne wanda mu ɗan yankin babu abin da zamu ci mu Allah sai dai mu yi godiya gare shi duba da idan yau kaji tashin hankali a can gobe a can zaka ji shi dan yanzu haka maganan nan da muke da kai mutanen yankin nan mutane ne waɗanda suke zargin cewa Fulani ne ke musu wannan ta'addanci domin zai yi wahala ka shiga dajin nan ko da kama ka suka yi idan kanin ka ya dawo in Allah ya dan ya tashi baka labari zai ce Fulani ne to matsalar da ke faruwa
to Fulani makiyaya na daji kenan dan naga libirin sambo jada ya yi tagumi dan gogula ta ne ka da kace Fulani sai naga yana nema ya ce ah to ai da shi fa baya cikin irin waɗannan mutane
matsalar da ke faruwa a Lajina Sur ba duka Fulanin bane suka taro suka zama daya akwai Fulani mutanen kirki waɗanda ba su da yankin da ya wuce arewa kuma ba su da inda suke so su ga ya ci gaba irin arewa matsalar da muka samu wasu daga cikin bargurbin mutanen mu Hausawa suke ba mutanen nan target naga inda za ku je ga abin da za ku yi duba da idan kadiba abubuwan da ke faruwa musamman a karamar hukumar Faskare da ta iyaka da Zamfara dan duk abin da ake a Katsina in kaji an ce ma an yi wani mummunan kisa dan ku kwanan nan ba zan manta ba a garin Sheme a wani gari wanda Sheme yake garin sun shiga sun kashe mutane 9 a rana guda wanda kullun kuma in kai magana kana sauraron kafafen yada labarai zaka ji ana cewa ana samun sauki ana kai musu hari hakika jami'an tsaro su ma ba wai zamu ce ba sa iya bakin kokarin su ba amma matsalar da suka samu akwai lokacin da ina cikin garin Kadiso aka kawo wani hari wanda har aka tafi da kanina wanda dududu da sako yaran nan bai kai kwana 5 da muke magana nan da kai da sako shi ba lokacin da waɗannan yan ta'addan suka zo ba wani dare bane yayi dare ne misalin karfe 12 da kwata suka shigo garin nan sai da suka tasa mutu hudu suka tafi da shi daji lokacin da suka shigo kuma akwai jami'an tsaro da aka jibge sojoji waɗanda suke a garin Daudawa tsakanin Daudawa da Kadiso ina ganin ko yaro karami dan shekara 3 ka tsaya gaba in Allah ya yarda zai kai ka wannan gari a kasa mutanen Kadiso sun yi yunkurin kiran jami'an tsaron da ke cikin garin Daudawa sojoji dan su kawo musu dauki babban sojan da ke kula da wannan yankin abin da ya ce ya kira sama ba a bashi kodai ya je wannan gari ya kai dauki ba su kaga kenan mu a wannan lokacin mun yi tararrabin cewar gwamnati da ta ga damar a murkushe wannan al'amari da ke faruwa a yankunan mu za a murkushe
Bashir Kadiso da kata anan makon gobe in Allah ya kai mu ka daura daga inda ka tsaya a madadin muryar Amurka majiya kokwara dan labaru masu sahihanci da kawayen nan muryar Amurka ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya
jaridar da bangar na cewa wajen tarayyar Najeriya ta kara jaddada kudurinta na amincewa da allurar rigakafin coronavirus samfarin AstraZeneca duk wa da shakkun da wasu daga cikin gida Najeriya da kasashen ƙetare ke nunawa a wata sanarwa da hukumar kula da lafiya a matakin farko ta Najeriya ta fitar ta ce alluran yana aiki matuƙa kuma tun da aka fara yi wa 'yan Najeriya alluran ba a samu wani aibi tattare da shi shi ba. Sai kuma jaridar da son na cewa a yanda ake ci gaba da gudanar da bukukuwan Easter a Najeriya da sauran kasashen duniya, wani bishop na jihar Enugu Dr. Owen Uwokolo ya ja hankalin gwamnatin Najeriya game da wahalhalun da 'yan Najeriya ke fuskanta a wannan lokaci. Shugaban kiristocin da ya ankar da gwamnatin Najeriya cewa kayayyaki sun yi tsada tare da 'yan Najeriya ke ci gaba da fuskantar ukuba daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram da masu sace mutane da sauran 'yan ta'adda a sassa daban-daban na Najeriya. Don haka bishop din ya kira ga kiristoci da musulmai da sauran mabiya addinai na gargajiya da su tashi tsaye wajen gudanar da addu'o'i na samun waraka. Sai kuma jaridar Leadership ya cewa yanzu haka masu amfani da wayar salula na kamfanin MTN na fuskantar matsala wajen sayan kati a wayoyinsu sakamakon takaddama tsakanin kamfanin MTN da wasu bankunan Najeriya. Bankunan dai sun hana kamfanin MTN amfani da bankunan ne wajen sayan kati daga kwastomansa sabili da bashin zunzurutun kudin har fiye da naira biliyan 42. Sai kuma jaridar The Nation, daya daga cikin wani labaran jaridar The Nation na cewa shin waiwake tsoron takarar shugabancin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ne a Najeriya. Jaridar dai wanda mallakar Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ne, daya daga cikin jigajigan 'yan jam'iyyar APC mai mulki, ta yi sharhi ne game da raɗe-raɗen da ake bazawa cewa wasu manyan jami'an gwamnatin Najeriya na jam'iyyarsu ta APC na adawa da tsayawan takarar Asuwaju Bola Ahmed Tinubu na neman shugaban ƙasa a shekara ta 2023. Kawo yanzu dai Asuwaju Bola Ahmed Tinubu, wanda kuma ya taɓa zama tsohon gwamnan jihar Lagos, bai bayyana aniyarsa na neman takarar mukamin shugaban ƙasa ba, sai dai take-takensa a 'yan kwanakin nan ji masu sharhi na nuna alamar cewa akwai lauje cikin naɗi. Babin Yanci Firin Murya Amurka daga Najeriya.
Lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka ta himmatu wajen ƙara danƙon ƙawance da Japan a ziyarar da ya kai kwanan nan zuwa yankin. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jaddada cewar Amurka tare da Japan suna iya magance manyan matsalolin tsaro, ciki har da shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da tsaron teku duk a yankin. Sauran batutuwa da Amurka da Japan suka fifita kuwa sun hada da annobar COVID-19, canjin yanayi da tsaron yanar gizo. Amurka da Japan sun yi matu wajen bunƙasa demokuraɗiyya, 'yancin bil'adama da bin doka, amma waɗannan ɗabi'un suna fuskantar barazana a wurare da yawa gami da wannan yankin, inji Sakatare Blinken.
In Burma, the military is attempting to overturn the results of the democratic election.
A Burma, sojoji na ƙoƙarin yin watsi da sakamakon zaben demokuraɗiyya, kuma suna zaluntar masu zanga-zangar lumana. Hong Kong tana yi wa demokuraɗiyya zagon ƙasa a Taiwan da cin zarafin ɗan adam a Xinjiang da Tibet, kuma ta gabatar da da'awar shiga cikin tekun kudancin China wanda ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. Sakatare Blank ya ce, muna da manufa ɗaya a kan maganar 'yanci da buɗe yankin Pacific, inda ƙasashen ke bin ka'idoji, yin haɗin gwiwa a duk lokacin da suka ga dama, tare da warware saɓani da ke tsakaninsu ta hanyar lumana.
And in particular, we will push back if necessary when China uses coercion or aggression to get its way.
Musamman za mu ɗauki mataki da ya dace idan ya zama dole a lokacin da China ta yi amfani da tilasci ko zalunci don samun hanyarta. Tekun Pacific shine inda za a rubuta yawancin tarihin ƙarni na 21. Akwai bayanai daban-daban kan yadda tarihin wannan labarin zai kasance. Japan da Amurka tare da abokan ƙawancenmu da waɗanda muke haɗa hannu wajen gudanar da ayyuka za su kasance masu ƙarfafa gwiwa kan hanyoyinmu na bai ɗaya waɗanda suka dace da ɗabi'unmu, tare da haɗin kanmu na tsaro da jin daɗin dukkan mutanenmu. Sakatare Blank ya ƙara da cewar, muna sa ido nan gaba tare da ƙwarin gwiwar cewar ƙawancenmu da ke tsakanin Japan da Amurka zai ɗore, amma ba wai kawai ya jure ba, zai bunƙasa, kuma tare za mu gina makoma mai ƙarfi mai koshin lafiya ga dukkan mutanenmu. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.